Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na Bio Africa da ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalal, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka zo ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 7 ga watan Fabrairu shekara 2018. Sunan Nasir Fil Hashin Gumel, tare nake da Babu Yakubu Makiyar da masu sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa zai yi marhabi da sabon matakin rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar sun gaza cimma matsaya akan ɗaukan ƙarin tsauraran matakai akan bakin haure. Akalla 'yan jarida guda biyu ne masu zanga-zangar goyon bayan gwamnatin ƙasar Sudan ta Kudu suka yi wa duka a jiya Talata a Juba, babban birnin ƙasar. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta ratsa a gabar tekun Taiwan kuma ta kashe akalla mutane biyu, ta kuma jikata sama da 20 a cewar jami'ai.
To Allah ya kyauta, kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da gyaran dokar zaɓe da Majalisar Wakilai ta yi a makon da ya gabata. Sai dai kuma wasu 'yan majalisun na ganin
sauyi da aka yi na zaɓen shugaban ƙasa siyasa ce, ana nema a cimma wata manufa ne waɗanda ba su taka rawar gani ba za su iya samun gurbi in sun hita daga cikin jam'iyyar.
Hukumar da ke kula da sayar da man fetur ta ƙasa DPR ta rufe wasu gidajen mai uku a garin Maiduguri.
Litano suke sayar maka nan 250. A gadin ma sun yi rufe sun kisu ba.
Haka kuma za ku ji mata, wasu mata sun yi gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya a birnin tarayya Abuja. Sai kuma shirin demokuraɗiyya a yau wanda sahabi Imam Aliyu zai gabatar. Amma duk wa'annan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Talata cewa zai yi marhaban da sabon matakin rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar sun gaza cimma masaya akan ɗaukan ƙarin tsauraran matakai akan bakin haure. Trump ya ce yana sha'awar ganin an rufe ma'aikatan gwamnati idan an kasa samun daidaito. Kira ga yiwuwar rufe harkokin gwamnati da Trump ya yi ta biyo bayan fafutuka da wakilan majalisa suka shawurin tabbatar da ƙarin lokacin kashe kuɗaɗen gwamnati kwanaki biyu kafin shirin kashe kuɗaɗen gwamnati na wucin gadi ya zo ƙarshe a cikin daren gobe Alhamis. An samu rufe harkokin gwamnati na tsawon kwanaki uku a cikin watan Janairu a karon farko tun bayan wadda ya faru a shekarar 2013, wanda shi ma ya ta'allaka akan irin wannan batu na bakin haure. A wata sanarwa da ta biyo baya, fadar White House ta ce za ta mara wa shirin gudanar da harkokin gwamnati na wucin gadi ya zuwa ranar 23 ga watan Maris domin ba wakilan ƙarin lokaci na tattaunawa a kan yarjejeniyar bakin hauren.
Aƙalla 'yan jarida biyu ne masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati suka yi wa duka a jiya Talata a Juba, babban birnin Sudan ta Kudu. Allah kaɗa wata 'yan jarida ƙasashen yammaci dukan gaske. Ɗaruruwan mutane da suka haɗa da matasa da mata da sarakunan ƙabilu ne suka yi Allah wade da shawarar Amurka ta makon jiya ta ƙayyade da kai makamai Sudan ta Kudu. Majalisar sarakunan gargajiya ta Sudan ta Kudu ce ta shirya zanga-zangar. Wasu mutane su kuma sun yi zanga-zangar kan manyan motoci suna zagayawa akan manyan titina a birnin Juba, suna kira ga mutane su yi bore. Shaidun gani da ido sun ce tarzomar ta faru a wajen ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya kusa da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Juba. Akasarinsu matasa ne waɗanda da alama sun fuce wato haushinsu akan 'yan ƙasashen waje. Wata 'yar jarida da ta sha duka wadda ta ƙi bayyana sunanta ta faɗa wa shirin Sudan ta Kudu Focus cewa matasa da suka fusata ne suka rikiɗa mata, suka ringa maranta, suka yi ƙoƙarin shaƙe ta har suka kai ta ga ƙasa. Ta gurje hannunta da wuyanta da kuma fuskanta. Gail Julius ɗan jarida ne a wani gidan rediyon wato Bakita a Sudan ta Kudu shi ma ya sha duka ya ce mutanen sun fara zanga-zangar cikin lumana amma daga bisani ta rikide ta koma tashin hankali.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata girgizar kasa mai karfi ta ratsa a gabar tekun Taiwan kuma ta kashe akalla mutane biyu kuma ta jikata sama da mutane 20 a cewar jami'ai. Wannan girgizar kasa da ta yi karfin maki 6.4 ta faru ne da karfe 3 na rana agogon kasar kibanin kilomita 20 daga gabar tekun gabashin kasar. Hawa na farko na ginin Marshall Hotel a birnin Holland ya birme lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani ma'aikaci. Mutum guda kuma ya mutu ne a cikin wata gida a cewar ma'aikatan kwana-kwana da masu aikin ceto. Masu aikin ceto da sun yi amfani da tsani da igiyoyi da kuma injin daukan kaya domin ceto mutane da gidajensu ya goce a kan tubalinsu. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun rawaito cewar wani asibiti na cikin gine-gine da suka lalace sosai. Birnin Holland na da mazauna da suka kai 100,000. Kuma wuri ne da ya farin jini ga masu yawon bude ido.
Ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ta tafkawa a ciki da kewayen Jakarta babban birnin Indonesia na 'yan kwanaki ya sa ruwan kogi cika da batsewa, lamarin da ya kai ga kwararowar laka kuma ya kori dubban mutane da gidajensu. Gwamnan Jakarta Anies Baswedan ya faɗa manema labarai a jiya Talata cewa an kwashe dubban mazauna yankin saboda ambaliyar ruwan. Ya ƙara da cewa ko da yake ruwan wato ruwan kogi ne da ya batse saboda sako wani ruwa da aka yi. Ruwan saman ya kuma yi sanadin kwararowar tabo a wuraren da aka kafa tauraron dan adam a birnin Jakarta. Wani gidan talabijin kasar mai suna TV1 ya ce akalla mutane 5 ne gocewar laka ta kashe a birnin Bogo da yake wajen babban birnin kasar. A halin da ake ciki kuma hukumomi na kokarin kwashe mutane a wuraren da ambaliyar ruwan ke musu barazana.
Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma da farin jininsa ke kara da sashewa wanda kuma ya ke fuskantar matsin lamba daga jam'iyyarsa cewa ya yi murabus. A jiya Talata aka hana shi damar yin jawabi, lamarin da galibin mutane ke gani tamkar waka ce kawai yake yi wa al'ummar Afirka ta Kudu. Majalisar dokoki ta ɗage jawabin da yake yi a duk shekara akan hali da ƙasar ke ciki a jiya Talata da rana. Ana sauran sa'o'i 48 kafin Zuma ya bayyana gaban majalisar a Cape Town ya yi wa ƙasar jawabi akan halin da take ciki. Wa'adin mulkin Zuma na shekaru 10 ta fuskanci yawan zargin rashawa da aka dade ana yi masa, wanda zai iya fuskantar shari'a akan zargin rashawa 783.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da gyaran dokar zaɓe da Majalisar Wakilai ta yi a makon da ya gabata. Amma wasu 'yan majalisar na ganin siyasa ce kawai. Daga birnin tarayya Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Matakin da Majalisar Wakilai ta ɗauka na sauya tsarin da za a gudanar da zaɓuka a shekara 2019 ya samu karɓuwa a Majalisar Dattawa, domin kwamitin daidaito na majalisun biyu sun yi zama a kan batun ranakun zaɓen. Sanata Suleiman Nazif shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe a Majalisar Dattawa.
Mun yadda yau cewa za a fara da zaɓen 'yan majalisu, Majalisar Wakilai da Majalisar Dattawa. Zai a zo na biyu zai a fitar da 'yan majalisar jiha da gwamnoni, zai a zo kashi na uku zai a zaben shugaban kasa. Wannan shine yaddidaiwa da aka yi a yau a Majalisar Dattawa, a tsakanin Majalisar Wakilai da Majalisar Dattawa, a wannan kwamiti din na mutum 12 wanda za su gudanar da matsaya na majalisar kafin a tura shugaban kasa domin ya sa hannu.
Amma wannan mataki bai yi wa dan majalisar wakilai Ahmad Babba kai ta dadi ba, domin ya ce yaudara ce aka yi.
Wannan sauyi da aka yi na zaɓen shugaban ƙasa siyasa ce. Ana nema a cimma wata manufa ne waɗanda ba su taka rawar gani ba a cikin jam'iyyar adawa za su iya samun gurbi in sun hita daga cikin jam'iyyar. Kamar ana jawurcin 'yan siyasa ne waɗanda za su koma domin a fasat jam'iyyar APC. Wannan shine makasudin wannan abin nan din. Wannan abu kusan mu muka dauki wuka muka daba mu kanmu. Wanda
kusuwa kenan.
Mu yan majalisa da sanatoci muhimmancin maganar zabe ga duk ɗan siyasa ba karami bane, ya kamata a ce an sanas an ƙara yayata abun, kuma bai kamata a ce sai mutane suna cikin zauren committee suna yi ma ƙasa aiki ba, kuma a je cikin zauren majalisa a ji ai wani zartar da wani kuduri.
Amma a nashi ra'ayin shugaban cibiyar nazarin manufofin ci gaba Bishop Matthew Hassan Kuka ya ce akwai alamun koma baya a harkar demokradiyyar ƙasar, kuma abin yana tsorata shi.
Ni na da matukan damuwa bisa ga zaben da ke zuwa, kuma ina kira da babban murya ɗan siyasa da mutanen Najeriya gaba ɗaya, gaskiya mu nasu don irin maganganun da muke ji da irin da fushin da abubuwan da ke cikin zukatan mutane, ga talauci, ga zalunci, ga rashin kwanan lafiya, ga abubuwa da dama. Yanzu a Najeriya yunwa bai kashe ka ba, wani zai kashe ka a titi. Ba za mu iya rayuwa a ta wannan irin hali ba.
Wannan sauyi na ranakun zaɓe dai ba yau aka fara ba. A zaben shekara 1979 sai da aka yi na 'yan majalisu kafin na shugaban ƙasa. Haka zalika zaben 1999. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Talaka kabar kuka a kuri'ar kadancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
A gai da Madina Dauda, to daga batun zabe a Abuja sai jihar Borno, inda hukumar da ke kula da sayar da man fetur ta ƙasa DPR ta rufe wasu gidajen mai uku a garin Maiduguri. Kamar yadda za ku ji dalili daga bakin shugaban hukumar na shiya arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Ali Idris Doka a rahoton da Haruna Dauda ya haɗo mana.
Kowane gidan mai da aka gina yana da yanci ya je ya samo tagardun da za su bar shi ya je ya saya mai a depo akan farashin da gwamnati suke sayarwa. Kamar gidajen mai da wanda muka je wayansu mun sani an ba su mai, wayansu kuma da muka shiga kun gani ba mu sani akwai mai ko ba mai ba. Wurin da mun je mun tabbatar akwai mai mun soma sayarwa, wayansu da suka ki kuma shine muka selling din su.
Kamar gidajen mai ne ku kulle saboda tukarya wannan
hukun da muka kulle, kuma mun kulle da dalili ne. Bayan ya kiye sayar ma jama'a ya ce shi keke napep lita daya zai bawa, motoci zai bada lita biyar, kuma ba doka ba ne, mutum yana da kudinsa ba za ka ce mishi sai ga abin da za ka iya sayar masa ba. Bayan da muka yi ceiling shine pump dinsa yana rage yawan, yana tauye mudu na ma'aunin da yake ma jama'a, kuma ya yi yawa ne, ya wuce misali, shi yasa muka rufe shi.
Duk da kamar akwai mazargin da ake cewa wasu ma'aikatan ku sun hada baki da irin waɗannan masu gidajen mai.
In kun samu ma'aikatanmu da suna haɗe kai, ya kamata ku zagayo ku zo ku gaya mana ne, saboda ai mu ba za mu iya sani wa yake wani lokaci da wanda ba yi ba. Na san ba zan yi haka, amma ba zan iya ce duka ma'aikatana ba za su yi ba.
Mun dai kasance tare da ma'aikatar wannan shiya da kuma suka rufe waɗannan gidajen man, gama da yadda wasu alamuran yau kana kamar haka.
Sun ce da su sayar mana gwanda ku rube.
Wallahi daga nan ne
har ba su ba
karatu. Lita nawa suke sayar maku a nan?
250.
250?
250. A gadin ma sun yi rufe sun kisu ba. Sun ce mashi lita da za su bayar mota lita biyar. Sun bude sun fara bayarwa.
Ko yanzu kun ka daga ko mu rihewa suke yi sosai su a 250. Ko yanzu kun bar
nan
da kun bar wurin za su ƙara kuɗi ko kuma su rihe mana.
Kuma akwai man a gidan.
Akwai mai ko wane injin yana aiki na wurin ko wane yana aiki amma suna iya daga injin guda.
Wannan sashi na raba ma'adanan man fetur din da ya kuma sun kira ga al'umma da suka yi duk wani rahoton mai gidan mai da ya sayar da mai fiye da kuɗaɗen da gwamnatin tarayyar ta amince da shi, wato naira 145. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gai da Haruna Dauda. To daga jihar Borno za mu sake leƙa birnin tarayya Abuja, inda mata suka yi gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya. Ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani.
Mata ke gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya cikin sabon yunkurin kawo ƙarshen al'adar da kan yi wa matan da aka sanya auka wa illan dindindin. Wannan gangami da matan suka yi ya maida hankali kan karawa unguwar Zoma ilimin kula da matan da aka yi wa kaciya in sun zo haihuwa.
Ku bashi.
Masana daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta Abuja sun bugaci jami'an unguwar Zoman suke garzayawa da irin matan asibiti maimakon karbar haihuwar a gida. Kaciyar dai inji masana akan yi ta ne da zummar hana matan fasikanci kamun su yi aure, wanda hakan kan juye ya zama babbar illa. Miss Comfort Mahadi jami'a ce mai kula da daidaito a tsakanin jinsi.
Wallahi goma muna yaki din nan yana sa mata suna mutuwa, yara kuma suna halakawa. Wata mata ma an yi mata maban da aka je auren ba ta iya sakewa mai gida, rikici zai zo a cikin gida, kuma lokacin haihuwa kuma akwai wahala wajen da fita cikin haihuwa nan ko kuma ta mutu ko kuma ta wage inda zana tana yoyon fitsari tana yoyon kashi ba namijin da zai so ya je mace a haka. Shi yasa muna yaki da wannan jahilcin, kada mata kada maza su dinga cewa suna kwade ma mata gaban su, wai suna hana su, suna masu kaciya su hana su don jin dadin abin da Allah ya riga ya shirya musu, don kuma wai kada su tafi suna iskanci, wannan ba zai kai su koina ba, sai dai kawo mata ga damuwa.
Samun karin irin wannan mata da aka yi wa kaciya a asibitoci ya sanya zama wajibi a shirye irin wannan taro na musamman a karkara. Shine jigon jawabin Dr. Ulwan Muhammad.
Kowane shekara tun shekara 2003 da gwamnatin tarayya ta gane cewa mutane a Najeriya da kasashe 28 ana yin wannan al'ada din saboda a rage yanayin sha'awa na mace kafin ta yi aure ko kuma bayan ta yi aure. To sai aka ce to kowane shekara ya kamata a rika tunawa da wannan, a rika dubawa a ga ko an yi musu har yanzu. To a yanzu haka nake gaya maka, akwai waɗanda matan da suke zuwa asibiti an ga suna da wannan abu har yanzu.
Kunya ne irin matan da suka samu irin wannan illa, kasa ba a gano su cikin lokaci sai lamarin ya ta'azzara.
Sunana Dr. Usman Saidu Adamu. Muna tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa wato muna da jami'a a ko'ina da kullum ba ma ƙasa a gwiwa. Da mun samu rahoto na wani case za mu je mu tabbatar.
Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gai da Salih Shehu Ashaka. To idan aka biyo mu cikin shirinmu na hantsi za a ji cewa
da garin birnin Kwanne ne 'yan majalis sun dokoki na tutar jam'iyyun adawa da suka hada da na jam'iyyar Model Lumana Africa ta Hamma Amadu da jam'iyyar Hankuri wadda da sunanta ne tsohon shugaban kasa mai adawa yanzu haka cewa da Alhaji Muhammad Usman yake kasancewa a majalisar dokoki ta kasa, suka kammala zagayen su na kasa. Menene dalilan hituwa zagayen kasar da 'yan adawar suka yi?
Sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin dalilin da yasa 'yan adawar suka yi wannan zagaye. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 12:18 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin taron dangi janar Obasanjo da Babangida suka yi wa gwamnatin Buhari ko dai shawara ce mai ma'ana suka bada. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Burinmu cikin wannan shiri a yau shine mu yi magana kan dokokin hana kiwo da wasu jihohin arewacin Najeriya biyu, Benue da Taraba da kuma Ekiti a kudu maso yammacin kasar suka kafa. Amma wasiƙa ta baya-bayan nan daga Janar Ibrahim Badamasi Babangida ita za mu duba a shirin na yau, ko da shike tsohon shugaban ƙasar ya ce wasiƙar da hadiminsa Yarima Kasim Afekbuwa ya rubuta ba da izininsa ya yi ta ba. To amma mun yanke shawarar duba wasiƙar saboda ko a cikin wannan shiri a bara mun saka wani ɓangare na magagaru da suka fito a cikin wasiƙar da Janar Babangida ya furta da bakinsa kan batun sauƙaƙa wa gwamnatin tarayya wasu ayyuka. Sai ta yi hadimin nasa ya san wasu tunanin shugaban ƙasar. Alayi halin mun tuntuɓi Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano kan yadda suke kallon sabuwar wasiƙar da kuma ta Obasanjo.
Idan aka kalli wasiƙun da kyau da ta tsohon shugaba Obasanjo, da wasiƙar farko da aka ce daga wurin tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida take, da ta uku da aka ce ya ce Babangida ya ce waccan ba taka ba ce, duka suna cece ne da juna. Kowace tana nuna cewar wato wanda yi wallafa ta bai gamsu da tafiyar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba, kuma kowace tana magana akan matsalar tsaro da ta ɗauki sabon salo, kowace tana magana akan wato buƙatar sake tafiya.
To shin wannan harkoki na matsalar tsaro mun san cewa ba su faro kan gwamnatin shi shugaba Muhammadu Buhari ba, wasiƙun nan sun masa adalci game da yadda gwamnatinsa ta riƙe harkokin tsaro?
Wato idan ka kalle su da baban gida da Obasanjo, za ka iya musu yabon da shata ya yi wa kansa da wani abokinsa, ya ce ina aljani abokin shaidan shata da shi da Mamuda. Wato su biyun duka waɗanda suka taɓa samun dama ne a lokacin duniya tana kwance, yanda za su iya yin wato da abin da suke so ta zama, amma ba su yi ba. Kuma duk abin da za su soci gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da shi, wato makamancin haka ko kuma abin da ita haka muni ya auku a lokacin shugabancinsu. Don haka fitowar maganar daga gare su ba adalci a ciki.
Dr. Dukawa, akwai wani abu guda a wasiƙar da tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ya ce ba tasa ba ce, mai da ƙarfi ko dogaro da shekaru da zama ɗan zamani wani mizani ne na auna irin nasarar da gwamnati da za a samu daga ƙarƙashin shugaba? Na ma wannan tambaya saboda ganin mutanen nan guda biyu da suka rubuta wasiƙun nan, tsohon shugaba Olusegun Obasanjo, tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida, dukkansu sun jagoranci Najeriya a lokacin da duk ba wanda ya kai shekara 50.
A da mun shekaru ba su daga cikin abin da za a ce wato za a dogara da su akan cewa sai wato matashi shi ne zai iya yin abin ku zai ku gani a shugabanci. Wannan baya cikin lissafi, kuma tarihi bai nuna haka ba. Kuma su kansu da suka riƙe shugabanci ba su nuna haka ba. Sai dai kawai yana so ya amfani da damar, saboda a yanzu matasan suna cikin wani ruɗu da ake ta yawan ambatancewar a bai matasa a bai matasa, saboda haka yana so ya amfani da wannan guguwar tasu ya hau kan jokinsu. Amma kuma isaka matasan da ba matasan da su suke son kansu na su biya wa matasa yansu bukata ba.
A baya-bayan nan inda aka samu rikici wadda aka sani a gwamnatinmu shugaba Buhari, babu mai tsanani kamar wadda aka yi a Mambila a cikin jihar Taraba. Amma zuwa yanzu ba haka jin akwai mutum guda da aka gurfa. Hasali ma an ce akwai takardar da jami'an gwamnatin jihar suka rubuta a 'yan sanda cewa waɗanda ma aka kama a rikicin a sake su. Duk inda aka ji tashi-tashi hankula ha yanzu, sai dai a kafa kwamiti, baka jin an hukunta mutane saɓanin abin da jama'a suke zato da zuwa wannan gwamnatin?
To da mun gaskiya Bahaushe ya ce idan bera yana da sata da dama tana da wari. Wato duk inda mutum zai kai ba jin takaicin me yasa mutane irin su Obasanjo su abin gida za su kuma mutane ba ki yanzu a tsarka shugabanci har su ce an yi wani abu ba daidai ba. To kuma sai kuma ya yi takaicin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi sakacin da ta ba su damar har su kai magana, saboda waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ƙarara, waɗanda an kasa ɗaukan mahaifi, kuma ko da wanda ya faɗa bai tantance ya faɗa ba, kuma abin haka yake ba a ɗauki mataki ba. Don haka abubuwa sun sake faruwa a wasu gurare. Yanzu kamar a Benue tsiri-tsiri aka kama ɗansu, suka yi bayanin gwamnati ce ta ɗauke su ta hore su ta ba su makami, kuma tashi aka kama su da shi suna yi da makami. Gwamnati ce ta ɗauki yanzu, amma an yi shiru gwamnatin tarayya ba ta ɗauki mataki ba. Sai da haka wannan wani rauni ne wanda komai inda mutum ya kai da tausaya wa gwamnatin Buhari, kuma inda duk ya kai da kansa, to dole ya yarda cewar akwai gyara a wannan ɓangaren. Kuma suma za su yi kansa adalci idan za su tsaya su kalli su saurari abin da ake faɗa su ɗauki matakan gyara. gyara.
Akwai wani abin da ka dauka abin da ke karkashin kasa game da wannan wasika ta shugaba Ibrahim da masu babaji duk da cewa ya ce ba da yawun sa aka rubuta ta ba?
Kwarai kuwa idan mutum ya kalli jawabin nan da kyau kuma ya hada shi da yadda aka bayyana cewa ya ce ba shi ne ya rubuta ba zai ga cewa duddai abu sai ake fada saboda haka na farko zai wahala a ce an zauna a rubuta ne takardar ta farko da sunan wani mahaluki ba tare da ya sani ba domin takardar nan ta yi kama da jawabin da sojoji suke yi in sun je yin mulki saboda haka abin karatun da mutum dai shi ne har yanzu dai in soshin kasar akwai wata rigima a tsakaninsu waɗansu suna ganin ba su sami yadda suke sowa a wannan gwamnati saboda haka suna ganin suna buƙatar canji waɗansu kuma suna ganin sun sami yadda suke so don haka suna son shugaba Muhammadu Buhari ya ci gaba wannan yaƙi ne a tsakaninsu.
Dr. Duka a ce akwai wanda ya samu yadda yake so a wannan gwamnatin ganin a wasikar Obasanjo ya ce ko ina ya zaga a Najeriya babu rukunin al'umma da bata kuka na hali da Najeriya take ciki?
A yata kila bai shiga rukunin waɗanda suke kira da shugaban Muhammadu Buhari ya take. Ai waɗansu kuma suna ta cewa suna kiransa da isake tsayawa.
Bata yiwuwa cewa suna ganin alƙiblar da wannan gwamnati ta dosa alƙibla ce da za ta kai ƙasar ga gaci ka wahala da ake cikin nan watakila na ƙaramin lokaci ne in aka haƙura waraka ce za ta zo nan gaba.
Akwai waɗanda suke ganin haka. Akwai waɗanda suke ganin din wahala sun yadda ana wahala sun yadda abubuwa za ta tafiya daidai. Amma sai an sha wannan wahalar za a fita. Amma akwai waɗanda ma suke ganin kawai babu wata matsala domin da ba don sun zo ba da wata kila karnar da tsohon shugaba Juma Sanje zai fa mutane a ciki halin nan ka wannan sai da take kina ganin nasara ce kai.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Don mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu.
Can be maintained in our continent.
Masu aro baki dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Yan majalisar dattawan Amurka a jiya Talata sun yi wa wasu jami'an gwamnatin Trump tambayoyi sosai a kan yaƙi a Afghanistan. Suna masu faɗin dabarun fadar White House bai da tabbas kana kuma bai ba da wani sakamako ba. Kalaman da aka yi a zaman kwamitin hulɗan ƙasashen waje na majalisar dattawan na nunin ƙarin takaici da majalisun suke ciki a kan yaƙi da Amurka ke jagoranta wanda ke shiga shekara na 17. A cikin watan Nuwamba da ya gabata ne wani kwamandan Amurka Afghanistan General John Nicholson ya tabbatar da samun cijewa a wannan yakin. Tun lokacin ne kuma ake samun yawan kai hare-haren ta'addanci a babban birnin ƙasar Kabul. Yanzu haka dai 'yan Taliban na riƙe da kusan rabin ƙasar a cewar kiyasin Amurka.
To madalla masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri ya taya na gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Nisar Fil Hashim Gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.